ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. أنت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganin mu da sauraron mu da bibiyar mu ta cikin wannan shafi namu na auratayya, ko cikin wannan gidan talabishin namu na auratayya, inda muke tattaunawa akan al'amura da suka shafi wato harka aure da kuma bayar da shawarwari ga ma'aurata da domin ƙara inganta zaman aure, wanda kuma shine tushen al'umma. Idan aure ya gyaru, aka fara samun lafiyayyen aure wanda miji ya san haƙƙinsa, mace ta san haƙƙinta, kuma suka tsaya suka gina auren akan turba ta imani da Allah da manzansa, suka gina shi akan fahimtar juna, to shine ake sa ran a samu ƴaƴan da za a yi musu tarbiyya mai kyau, wanda kowa zai yi alfahari da su a nan gaba. Na 46 ka bata dama ta faɗi ra'ayinta, yana daga cikin abin da ya kamata namiji ya ba mace dama ta faɗi ra'ayinta ko damuwarta. Kada ka hana ta ƴancin faɗar damuwarta ko ra'ayinta, kamar yadda muka ga cewa Annabi alayhi salatu wasallam yakan ba iyalinsa dama su faɗi abin da yake damunsu ko kuma su ba da shawara. Sannan ka yi shawara da ita a harkokin gida da abin da ya shafi waje. Mun ci Annabi alayhi salatu wasallam ya karɓi shawarar Ummu Salama a lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya. Yadda aka tsara sulhun da yadda aka gudanar da shi, sahabbai abin ya musu nauyi. Da haka sai Annabi alayhi salatu wasallam ya ba da umarni guda biyu, ba wanda ya ce eh, ba wanda ya ce a'a. Shine kowa ya aski a nan kuma a yanka a nan, wato kenan an gama umara za a koma gida, an warware umara. To wannan abu sai sahabbai suka yi tsit, ba su ce kala ba. Sai Annabi alayhi salatu wasallam ya shiga wajen Nana Ummu Salama ya ce mata, al'ummata kin ji abin da ya faru? Sai ta ce, ya Rasulullah, ka je ka yi za su yi. Wato suna cikin cajin kai ne na yadda aka rubuta sulhun nan, inda a zahiri suna ga kamar mu aka kwara. Da Annabi alayhi salatu wasallam ya fito, ya sa aka yi masa aski, kuma ya yi umarni a yanka dabbar sa nan da nan kafin ka ce kwabo, kowa shi ma ya shiga cikin bin wannan umarni. Mun ga wannan shawara ta yi amfani. Kai dan kasuwa ne ko dan siyasa ko malami, kana da damuwa ka zo ka yi tsit, matarka tana ta dauka ma ko ita ce taimaka maka laifi, saboda baka taranyantar da ita ba. Wani ma sai ya mutu, sai ka ga daga baya kuma abubuwa sai ta fitowa, matansa duk ba su sani ba, kuma yana da alaka da su da ƴaƴansu. Na 48 ka dinga wato janta a jiki kamar sumbatar ta lokaci zuwa lokaci, domin Annabi alayhi salatu wasallam ya kasance yana yi wa matansa kiss ko ma zai fita gida ko zai shiga ko zai fita ma masallaci, wanda kuma wannan shi ma wani abu ne na ƙarin soyayya. Duk da mu al'adar mu ta Hausawa, kiss baya cikin al'adar mu, sai Turawa da Larabawa. To amma mu wadin yanzu abin ya fara shigowa, wani ya shigo shi ta hanyar Turawa, wani ya shigo shi ta hanyar Larabawa da addini, abu dai ɗaya ne dai. Sai dai kawai su Turawa da yake harkar su ba kunya a ciki, shi suke yi a fili a waje. Kai ku ba so ake yi a cikin yara akan hanya kana wa matarka kisu yadda suke yi ba su. Su al'adar su wannan ba wani abu bane, amma mu al'adar mu yanzu ba za ka zo ka tara matarka a cikin taro kai mata kisu ba, ko ka rungume ta a gaban jama'a ba. Na 49 yin wanka tare, ana so wani lokaci ku dinga yin wanka tare da matarka, ko ta yi maka wanka, saboda ya halatta ka ga jikin matarka ita ma ta ga jikinka. Kuma a rawaito hadisai masu yawa daga matan Annabi alayhi salatu wassalam suna gaya mana cewa Annabi alayhi salatu wassalam yana wanka, hadda wanka na ibada, wato tare da su. Kaga a cikin haka akwai koyarwa, su ma za su koya, wanda bai iya ba a ciki zai iya. Sannan kuma akwai ƙarin soyayya da ƙarin ƙauna da ƙarin mannewa juna a cikin harkoki na rayuwa. Sannan na 50 ka dinga faɗa mata kalmomi masu daɗi, musamman kuma in ma ka iya waka da wasu ƴan baitituka na kyautatawa kai mata, ko da ba kai kai baitukan ba, ka haddace wasu irin nasu imra'ul qais din wa ma zarafar ainaki illa litadrubi bi sahamiki fi ashari qalbin muqattali. Ka dinga dan rera mata, kace wata ce me kake nufi, kace tab soyayya ce. Sannan ka dinga sa mata laƙabi mai daɗi da kuma suna mai daɗi, ko kirari, ka dinga mata kirari da ziga da kalmomi masu daɗi. Wannan mace tana son haka, kuma tana jin daɗin an mata haka. Na 51 yin wasa da guje-guje, domin ɗebe mata kewa da motsa jiki da barkwanci, da kuma duk sun zo a sunna, duk Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka. A ƙaurace wa duk wata hanya ta zargi a cikin rayuwar aure, ayi wa juna fatan alheri da gamawa lafiya. Wannan shi ma yana cikin shawara da ake ba namiji, kada yawaita zargi da sa mace cikin takura da tsanani da sauransu da bibiya. Na 53, kada a dinga kushe da gwasile a zamantakewa aure, ko miji ya dinga gwasile mace, ko mace ta dinga gwasile namiji. Wannan gwasilewa takan rage soyayya, kuma takan rage karsashin kauna, kuma tana dakushe zakin soyayya da madarar soyayya, kuma tana salance rayuwar aure. Kada a sa ragwanci a cikin rayuwar aure. Miji ya tashi ya nemo abinda za a kula da shi, mace kuma ta tsaya ta sarrafa abin. Kada ka zama rago wajen nema, ita kuma kada ta zama raguwa wajen sarrafawa. Ko lokaci a ga gida tsaftatacce, tsarkakakke, wankakke, an kula da shi. Kai kuma ka fita kai gogormaya a waje, ka nemo iyalanka abinda za su sha, su sutura, su magani. Sannan 55, wanzar da kwazo da kokari wajen biya wa iyali bukata, ba tare da albaziranci ba, ba tare kuma da kauro ba. A cikin komai ba a san albaziranci, a cikin komai ba a san kauro. Zama tsakanin ma'aurata tare da tattaunawa wasu al'amura da suka shige musu duhu, domin samun mafita a cikin al'amura. Ka gaya mata me kake so dan ta kiyaye, ta gaya maka me kake so dan ka kiyaye, domin wata rana za ta yi abu dan ta faranta maka, sai kuma ya zama ba irin wanda kake so bane. Ko kai wani abu dan ka faranta mata, sai ya zama ba irin wannan take so ba. Sannan 57, nuna wa juna darajar iyaye da ƴan uwa da makwabta. Ka dauki iyayenta da daraja, ta dauki iyayenka da daraja, ƴan uwanta haka, kai ma naka haka. Har kowa yaji yana son auren. Danginta suna murna sun yi surukuta da kai, kuma kana murna ka yi surukuta da su. Haka ƴan uwanka suna murna da ka auro wannan matar, ita ma tana murna da ta auro ka mai iyaye da dangi masu fahimtar juna. Sannan 58, karfafa wa juna gwiwa yayin da wani a cikin ma'aurata yayi niyyar aikin alheri ga ƴan uwa ko makwabta ko abokan arziki. Wata matar ba ta so ta ga mijinta yana kyauta ko yana alheri, ganin take kamar yana rage mata kuɗin gado. Ita kawai burinta ya mutu ya ba kuɗi, da ta ga zai bada wani abu sai mai gida kai ka dauki kaza ka bayar. Ba sa son kana kyauta, saboda su burin su ka mutu ka ba musu dukiya su raba da ƴaƴansu. Ba ta ƙarfafa masa gwiwa ya gina masallaci ko makaranta ko ya rijiya ko ya taimaka ƴan uwansa ko ya tallafa wa makota ko abokan arziki. Ta fi son ya tara kuɗi ya mutu ita ta ci da ƴaƴanta. To irin wannan matar ba mata arziki bace. Haka kuma wanda shi ma matarsa ya hana ta alheri, ya hana ta kyautata ƴan uwanta, wani ma babarta za ta ba abu sai ya hana. Wai shi ya fi son ta tara kuɗi, kuma mugu in ya ganta da kuɗi sai ya daina ba da kuɗin cefani har sai an cinye nata. Wannan shi ma ba daidai ba ne, don matarka tana da kuɗi, ai ba naka ba ne. In ba ita ce ta ga dama ta ɗauka ta baka ba, to ka batta da abin da Allah ya bata, ita ma arzikinta ne. Sannan 59, yin sallah tare da zikirin safe da yamma da karatun Alƙur'ani mai girma. Sallar farila dai kai zaka taho masallaci ka yi, ita ma in kusa ne ta fito masallaci ta je ta yi sallah, in kuma nesa ne ta yi sallata a gida, ko kuma ba security in an fito ta yi sallata a gida. Don wasu ɓarayi yanzu sai ka ga suna fakon a fita sallah su afka wa gida, don sun tabbatar tare kuke fita sai su yi amfani da lokacin da ku tafi sallah. Yanzu da nan wani ta bayan gida ma aka zo aka cire bulo, aka shiga aka kwashe masa kaya, kaga rashin imani ya yi yawa yanzu. So dole ne ya zama akwai motsin wani a cikin gida, ba ko da yaushe za a tattara a fita ba. Sannan kuma ku dinga azkaru sabai wal masa, domin sanin kana yi ita ma tana yi, ko kuma tana tuna maka, kana tuna maka, zai sa abin ya zauna sosai. Zaka shiga ban daki mai gida baka yi addu'a baka yi, ko ka fito ka yi addu'a, ko zaka shiga abin nan zaka kwanta bacci ta tuna maka addu'a kwanciya, kai ma ka tuna mata. In zaka fita ta tuna maka mai gida, ka amanta da addu'ar fita daga gida, ka amanta da addu'ar shiga masallaci. Ma'ana dai ana yi, ana tuntuɓa juna, ana ƙarfafa juna akan karatu da zikiri da karatun Alƙur'ani. Ku dinga karanta Alƙur'ani tare, kuna yin addu'o'i tare, wannan yana da kyau. Sannan 60, a zauna a yi hira da bawa juna labarai masu daɗi, yana cin abin da yake ƙara danƙon soyayya tsakanin ma'aurata. Me ya faru, ka ɗauko wani labari mai daɗi ka bata, sawa'un wanda ya shafe ka ko wanda ya shafi wasu da suke kusa da kai. Ita ma ta ɗauko wani labari ta baka mai daɗi, wanda ya shafe ka ko ya shafe ta, ko da a wani littafi ta karanto, ko a wani littafi, ko kuma yau da safe zuwa yamma ta gaya maka me ya faru. Kai ma da ka fita waje daga yamma zuwa dawowarka me ya faru, ka ɗauko wani labari da ka ji wanda yake akwai darasi a ciki ko akwai amfani, ka dinga bata. Za mu gana na insha Allah ya ƙara mata yarda. Ta haddato wata ƙissa ta Ummu Zar'i na wasu mata guda 11, wanda a can gaba za mu karanta muku wannan ƙissa ta Ummu Zar'i da waɗannan mata guda 11 da suka yi bayani akan halin da mazan su suke ciki, kowace ta yi bayani akan mijinta, don matan ne suka haɗu ko a gidan biki ne ko kuma a guraren da suka saba haɗuwa ne, kowace tace za ta bayyana sirrin mijinta, ba za ta boye komai ba. To aka ba ta ɗaya farko ta yi bayanin mijinta, ta biyu haka har zuwa ta 11 wanda tace Ummu Zar'i din. To za mu je abin da matan nan suka faɗa a nan gaba in Allah ya kai mu. To waɗannan su ne ƙarshen shawarwari guda 60 da ake ba wa miji dangane ga ƙara inganta. Ta yi cin shawarwarin guda 60 da muka faɗa kusan duk kana yin ma mafi yawa daga ciki, ko kuma wasu ba ka yi, wanda kake yi sai ka ci gaba da yi, wanda ba ka yi sai ka dawo kana yi, wanda ka manta sai ka ƙara, wanda aka tunatar da kai sai ka yi. Babban burinmu da manufarmu na wannan shiri shine ƙara inganta zamantakewar aure. Shi yasa ba muka sawa channel ɗin suna Auratayya, saboda kawai harka aure ake tattaunawa a cikin wannan channel kadai, wanda ya shafi aure ne kacal muke yi. Kamar yadda muke da application shi ma yana nan mai suna Auratayya, in ka shiga za ka iya downloading ɗinsa a cikin Google Store ko a cikin Apple Store. To muna fatan alheri, wassalamu alaikum.